Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17-25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsakai mai wuya da kallabi. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya yau ranar Asabar 25 ga watan Mayu shekara ta 2019. Ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. Amurka ta za ta aika da karin sojoji zuwa gabas ta tsake domin su kare dakarun Amurka da ke fuskantar barazanar hari daga Iran. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar jiya Juma'a. Yawancin su suna cikin kariya, Trump ya faɗa manema labarai lokacin da yake amsa tambayar wakilin murya Amurka. Mukaddashin sakataren tsaron Amurka Pat Shanahan ya ce ma'aikatar tsaro ta Pentagon za ta baiwa kwamandan dakarun Amurka a gabas ta tsakiya fasahar kakkabo makamai masu linzami da ƙarin hanyar tattara bayanan sirri. Da yake magana da manema labarai a Pentagon, jami'in rundunar sojin ruwa Rear Admiral Michael Gildy ya ce yawan dakarun da za a aika za su kasance kusan sojoji 900. Ya ce sojoji 100 ce cikin sanarwar shugaban kasa da sakataren tsaro mata da maza ne da yanzu haka suke yi a yankin, amma su kuma waɗanda suke can an ƙara musu lokaci domin samun ƙarin kariya. Prime Minister Britania Theresa May ta zama shugaba ta uku a jam'iyyar ta masu ra'ayin mazan jiya da ta fuskanci rarrabuwar kai a jam'iyyar akan batun kasancewar Britania cikin tarayyar Turai. Ita ma ta bi sahun Margaret Thatcher da David Cameron. Bayan fuskantar tashin hankali da barazanar yin murabus daga yawancin ministoci, jiya Juma'a May ta sanar da cewa za ta ajiye aiki, amma kuma za ta ci gaba da zama a matsayin Prime Minister har sai 'yan jam'iyyarta sun zaɓi sabon shugaba, kuma tana nan har lokacin da shugaban Amurka Donald Trump zai kai ziyara Birtaniya a watan gobe. Murabus ɗin na May, ko da yake ba lalle ba ne ta bayyana ta yaya kuma koyaushe ƙarƙashin wani matakin jijiyar Birtaniya za ta bar ƙungiyar tarayyar Turai, a cewar wasu 'yan jam'iyyar da manazarta. Duk wanda zai maye gurbinta zai fuskanci irin ƙalubalen da suka karye May, lambarin da ke kan gaba tsakanin waɗanda suke son Birtaniya ta kasance da ƙungiyar tarayyar Turai da kuma waɗanda ba sa goyon baya. To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jama'ai Afghanistan sun ce wani bam da ya tashi a wani masallaci Kabul da ke cike makin lokacin da ake sallar Juma'a jiya ya kashe wani babban malami mai goyon bayan muradun gwamnati da kuma wasu masu ibada da yawa. A wani hari na daban kuma, wani harin bam akan hanya ya raunata sojojin Romania 4 a kudancin lardin Kandahar. Ma'aikatar harkokin cikin gida ta kasar da mazauna babban birnin Kabul sun bayyana cewa malamin da aka kashe mai suna Malavi Samirullah Rehan yana cikin jan sallah ne bam ya tashi. Harin ya raunata akalla mutane 16, wasu daga cikinsu an ce suna cikin mummunan yanayi. Nan take dai babu wani da ya dauki alhakin harin, wanda jami'an kasar suka ce da alama harin ya auna Malam Rehan ne. Jama'ai dai sun zargi kungiyar Taliban da kitsa harin, amma mai magana da yawun kungiyar ya musanta ce hannun kungiyar a harin. Jiya Juma'a, babbar kotun kasar Kenya ta amince da dokar da ta haramta neman jinsi ɗaya a kasar. Karkashin kundin tsarin mulkin Kenya, dokar ta haramta aure tsakanin jinsi ɗaya, an kuma ƙara tabbatar da ita jiya Juma'a, wadda ta tana da hukuncin ɗaurin shekaru 14 a gidan yari. A muhawarar da aka yi a kotu, alƙalan da suka saurari shari'ar sun bayyana cewa babu wata ingantacciyar shaida da ke nuna cewa ana nuna masu neman jinsi ɗaya bambanci. Haka kuma alƙalan sun yi jayayya kan cewa warware wannan doka zai buɗe hanya ga auren jinsi ɗaya. Suka kuma ce babu wata shaida ta kimiyya da ke nuna cewa da haka aka haifi masu neman jinsi ɗaya. Daga ƙarshe ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad ya gana da shugabanni daga makwabciyar ƙasar Pakistan jiya Juma'a don tattaunawa akan batutuwan da suka shafi ƙasashen biyu da kuma takaddamar da ke faruwa tsakanin Iran da Amurka. Zarif da ministocin harkokin wajen Pakistan Shah Mahmud Qureshi sun jagorci wakilansu a tattaunawar. Kafin jami'in diplomasiyyar Iran ya kai ziyara ƙasar, ya yi wata ganawa da Prime Minister Pakistan Imran Khan. Jama'ai sun ce tattaunawa za ta mai da hankali ne akan batutuwan da suka shafi ƙasashen biyu da kuma abubuwan da ke faruwa a yankin yanzu haka. Takaddamar da ke faruwa tsakanin Iran da Amurka na ci gaba da zafafatun bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da matakin daƙil harkar sayar da man Iran a ƙasashen ƙetare kwata-kwata da kuma ƙara yawan dakarun Amurka a yankin a matsayin mai da martani akan abin da ya kira barazana ga Amurka.
Labaran duniyan kenan kuka saurara. To madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kadan za mu maimaita muku shirin tsakai mai wuya, amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin wata matashiya mai suna Maryam Kasim Muhammad, mai sana'ar saida kayayyaki da kuma yin turaren wuta. A hirar da suka yi da wakiliyar murya Amurka Baraka Bashir, ta bayyana mata yadda ta fara wannan sana'ar. Ga yadda hirar su ta kasance.
Malama Maryam, sana'ar me ake yi?
To, sana'ar dai ina sayar da kayayyaki. Sannan kuma ina yin abu sana'a kuma ta hannu.
Wani irin kayayyaki ake sayarwa kuma wani irin sana'ar hannu ake yi?
To, ina sayar da atamfofi, da laces, da material, da costume haka, da kuma takalma, da
galan
kyalkyali na mata.
To, sana'ar hannu kuma fa?
Sana'ar hannu ina yin turaren wuta.
Turaren wuta?
Na
Maiduguri?
Ai, na Sudan ma.
Ke Sudan ce?
A'a, ni ma na koya ne a gurin wata basudaniya.
To, me yaji hankalin ki kika koyi turaren wuta na Sudan ba ma na Maiduguri ba?
Gaskiya, saboda ina bala'in son kanshi a rayuwata.
Kina son kanshi?
Eh.
Ki bani shekaru nawa da fara sana'a ta hannu?
Eh, to, ina ga zan yi shekara biyu.
Biyu? Lokacin ana jami'a ko kuwa an kammala jami'a?
A lokacin ina jami'a.
To, kina jami'a, me yaji hankalin ki?
Abin da ya ji hankalina shi ne, gaskiya ina yawan siyan turare na wuta da su humra. To, kuma ina kashe kuɗi mai tsada lokacin da nake siyansa, sai na ga to nima me zai hana nima in rinka yi. Idan ina yi, na farko zan samu zan rinka amfani da shi, sannan kuma zan rinka siyar da shi.
To, shi
ita ta koya
mu. Ita ta haɗa sana'ar hannu da haja da kuma karatu. Ya kika haɗa duka? Ya kika haɗa sana'ar neman kuɗi da karatu?
Eh, gaskiya kowanne ina ba shi lokacinsa, don haka ban samu wata matsala ba dangane da ina tsatsara komai.
Har kika kai ga kammala karatu?
Gaskiya ne.
To, wani irin alfanu kika samu a sana'a ta hannu?
Eh, gaskiya ina samun alfanu sosai, dan gaskiya ba na rasa kuɗi.
Ba ki rasa kuɗi?
Gaskiya ne.
To, na ki ɗauke wa iyaye wasu hidimomin ne ko kuwa?
A'a, ban ɗauke musu.
Ba ki ɗauke musu ba?
Ban ɗauke musu. Eh, to, zan ce ina taimaka musu gaskiya, amma wai ba sosai ba. Gaskiya su kusan sana'ata, sai in ce a kaina ne da kuma al'umma, amma dai iyayena gaskiya ba sa buƙatar wai in taimaka musu. Ina taimaka musu ba za su ƙi ba, amma dai ba sa buƙata kamar yanda dai wasu nakan koya wa su, ko kuma idan sun kamun kwastomomi akwai abin da nake don in fitar da su, kuma sukan ɗebi kaya daga wurina in ba su akan farashi, su ma su je su siya su ƙara.
Shago gare ki?
Ba ni da shago. a gida nake kasuwanci na.
Kaga a gida kenan da mun kirga kin kafu ne an san idan aka je ki gida ana saya ko kina amfani da kafafen sadarwa na zamani.
Gaskiya ina amfani da kafafen sadarwa na zamani kuma dai kafin in fara amfani da kafafen sadarwar kamar ni ina tallata hajata ta yanayin kayan da nake sawa a hakan mutane suke ganin system bayani keke sai da abu kaza sai in ce eh ni nake sai da kafin hakan
kina nufi idan kika sanya a jikinki mutane suka gani sannan sai ki tallata musu
eh in dai na saka za a ce abu kaza yayi miki kyau ke kike siyarwa koko sai in ce eh ni nake siyarwa wani bana ma bukatar wai in tallata shi gaskiya ga yanayin mutane da suke gani kawai sai su ce suna son abun kuma wannan ya gaya wannan ya gaya wannan to da haka gaskiya mutane suka san ina sai da abubuwa
wani irin kalubale aka fuskanta a wannan sana'a da ake tunani
gaskiya kalubale ana fuskanta matsalar ko ba za ta fice kamar ta harkar bashi ba ga mata suna bada matsala sosai wata in ta karbi kayanki sai ta yi shekara bata baki kuɗi ba in kin mata magana sai tace za ta turo miki kusan kamar a ce karshen wata ake tutturo da kuɗi ga mata maza ku dama ba su da matsala irin wannan da sun sai kaya za su baki kuɗin ki
kina sai da kayan mazan ne koko mazan ne in suka siwa matan nasu
ai ina sai da kayan maza ina sai da na mata
wani irin kayan maza ake sayarwa
ina siyar da yaji duka da shaddoji da kuma irin kaftan haka da irin dogayen riguna na maza da kuma takalma
kaftan din kike dinkawa
a ba ni nake dinkawa ba wata ce take kawo mu
sai ki tallata mata in kika tallata mata tana baki naki ka sanne
eh ba wai bani kaso take ba za ta ban kan farashi in ta bani ita ga abin da zan mayar mata ni kuma ga abin da zan kara siyar
to ni irin kira za yi wa matasa musamman mata daga sana'a
gaskiya dai kiran da zan musu su yi kokari su rinka yin sana'o'in hannu in ma ba su iya ba to su je su koya saboda tana da mashigar amfani in dai kana yi to ba za ka rasa abun batarwa ba
to ma sauraro anan zamu da sa'a 20 mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin babbar bakuwar tamu Maryam Kasim Muhammad da Baraka Bashir da ta yi hirar da ita da kuma Miss Julie Gresham da ta taya ni hada shirin Ni Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Kuma dalla, yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya.
Saka mai wuya
in sa a kimanta da duk shugabannin da suka shudi a kasar nan ina tsammanin babu wanda za a ci yayi aiki kamar yanda gwamnatin Isu Muhammadu ta yi aiki a kasar
bayyuwa kana dan takara na jami'a sannan kuma a ce kai ne ministan cikin gida da ke kula da duk ayyuka da kayan ayyukan da hukumar zabe za ta nema
jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwa mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya Dai daga cikin abubuwan da ke damuwar mutanen jamhuriyar Niger da ke da damuwa game da tsayar da Bazoum Mohamed a matsayin dan takarar shugaban kasa na zabe mai zuwa ga shekarar 2021 da za a yi a can kasar shine zargin da aka dade ana yi na cewa hukumar zaben kasar wato SENI tana gargashin ma'aikatarsa da yake wa minista wato ma'aikatar harkokin cikin gida to Bazoum ya ce an dai yi wa abin ba hukumar mahinta ne
tana gargashin ma'aikatar minista na cikin gida ta fannin in kamar akwai wata dokan zabe bayan da an yi shawara a cikin ɗakin nan na shawaran jam'iyyoyin siyasa wanda ake ce masa NDP mu ne ake wannan minista na cikin gida ake ba ma dokokin yake gabatar da su a majalisar dokokin ƙasa ta wannan fannin ne kadai akwai irin wannan alaƙa da kake magana akai amma ta fannin gudanar da zabe ba mu da kowace alaƙa da hukumar zabe mai incin kanta ai dama don ana so a amshe ma gwamnati tsare-tsare da gudanar da zabe aka kafa irin wannan hukuma ta musamman mai kula da zabe a tuna da wannan mana ai ba mu iya mu ce mu ba mu yarda ba da minister de l'interieur ya gudanar da zabe ya yi tsarin zabe a kafa hukuma mai incin kanta kuma wanda kowa tabbatar da tana incin kanta kuma a ci gaba da cewa ai za a zargi minista na cikin gida da gudanar da zabe. To ya kamata mu san abin da muke so, ba minista del interior bane yake gudanar da zabe. Kenan wannan zargin mu bai tada mu hankali ko kadan.
Muhammad Bazoum kenan, mutumin da jam'iyyar PNDS tarayya ta tsaida ya zama mata dan takarar shugaban kasa in Allah ya kama shekarar 2021 lokacin da za a yi zabe. To koyaya su mutanen Niger masu jefa kuri'a suke kallon wannan takarar ta Bazoum da kuma alakarta da gwamnatin shugaba mai ci yanzu Isu Muhammadu.
Bukar suna Muhammadu Isu, gaskiya ya yake cikin Niger. Har kwanan gobe ma bayan shi, har Bazoum ma bayan shi. Babu zalunci wannan iko. Allah gona muna ayi zabe lahiya. Kuma zabe mu a bayan Bazoum. Sai ya ci zabe. Kuma zamu da yada yi mu yi sarari mu yi da mai mutane. Mu masu ne kamar mu. Bazoum na kurena, mai da shi. Kuma Allah bai sa'a cikin wanga zabe.
Sunana Nyandu Ibrahim. Zancen demokrasi abinda muka san da shi, idan aka ba mutum manda alƙawari ne ka dauka, idan aka baka shekara 5 ga abubuwan da zaka yi na unhwani ɗan ƙasa. A yanzu abinda muke gani ba alƙawarin da aka dauka ne ba ake yi. Wanda ya dauki alƙawari zai ba ɗan ƙasa ruwa, zai ba su abinci, zai kawo magunguna, zai gyara makarantu. Yazo sai zancen an yi shanje an yi rompu ake muna. Kwana lahiya tashi lahiya na ƙasar mu ace sai Amurka ko Faransa za su zakwa su kula da shi. Demokrasi zancen jama'a ne. Yanda jama'a suke so haka ya kamata a yi. Ba zancen wani party guda dan yana da iko ba yace shi zai tsaida duk ka'idodin yanda za a tayar da zaben. Mutum guda yace shi kandida ne, shi shugaban party ne, shi minister ne, kuma shi za a zartar da hanyoyi waɗanda za a zabe akan gare su. An san da nan babu gaskiya.
Madalla, to a yau a kashi na biyu na muhawara da wakilin mallacin yamma Yusuf Abdullahi ya shirya mana tsakanin Adamu Manzo na PNDS tarayya da Habila Rabi'u na jam'iyyar adawa ta MPN. Za mu tashi ne daga kan maganar ayyukan da gwamnatin take bugun gaba cewa ta yi, kuma yadda wasu suke kallon abin da yadda ake alakanta shi da shi wannan sabon dan takarar da yake da goyon bayan gwamnati din wato shi Bazoum Muhammad. Bari mu ji yadda shi Adamu Manzo da ke wakiltar gwamnati mai ci yanzu zai kokarin kare ta da ayyukan nata.
An sa a kimanta da duk shugabannin da suka yi shuɗi a ƙasar nan, banda wa'anda jamhuriya ta horku, wa'anda su ne suka kawo Niger. Ina tsammanin babu wanda za a ci ya yi aiki kamar yadda gwamnatin Isu Muhammadu ta yi aiki a ƙasar. Amma a yau Habila ya ce ba mu yi mulkinmu da muka yi wa'adi biyu na shugaban ƙasa Isu Muhammadu ba a yi aikin komi ba. Babu abin da aka yi. ‘Yan ƙasa suna saurari. ‘Yan ƙasa wa'anda ruwan sha ya gagare su, aka kawo musu ruwan sha tsarkakakki masu kyau, suna sauraron shi. Su sun san an musu, shi bai sani ba. ‘Yan ƙasa wa'anda duk lokacin da aka shiga kunci gwamnati take kawo abinci ta saida musu da rahusa, su sun san da gwamnati ta yi aiki. ‘Yan ƙasa wa'anda suka yi shekara 15-20 ba su da hanya, a yau aka musu hanya, sun sani kuma sun shaida an musu aiki. Kenan ya ce gwamnatinmu ba ta yi aiki ba, wannan ba gaskiya bane ba. Kuma in yace gwamnatin ba ta yi aiki ba, yaushe su suka huta daga cikin gwamnati? Yaushe ne rabonsu da gwamnati? A bisa kan fannin tsaro, shugabansu Ibrahim Yakuba a cikin jawabinsu a wannan anniversary nasu da aka yi a Dutso ya jinjina ma gwamnati a saman matakai na tsaro da kayan aiki da aka bai sojawa da ake ci gaba da basu. Kenan mu bisa kan aiki ba a gaya mana. Kuma tsaye da dan takara Bazoum Muhammad, mu MPNDS tarayya mu muka san Bazoum, kuma mu muka tsaye da shi dan takara dan mun san halayen shi, dan mun san mutum ne mai adalci, mutum ne mai gaskiya. Kuma a yau a 'yan siyasar Niger cup ba wanda zai ce maka ya hi Bazoum Muhammad tsaye da gaskiya. Babu.
Amma ana ganin ya kwatanta cewa mutum ne wanda baya da hakuri, sannan kuma ga gaugawar hasala.
Ina tsammanin Bazoum in bai da hakuri, da yau gungun jam'iyyun masu mulki na MRN da ya watsi. Shi ne jagoran MRN Bazoum Muhammad. Shi yake jagoranci MRN, kuma MRN tana nan daren da kamsai ƙara ƙarfi ma take.
Me zaka ce game da waɗanda ke kallon Bazoum a matsayin ba ɗan ƙasar Niger ba?
Waɗanda suke cewa Bazoum ba ɗan ƙasar Niger bane ba, su ɗan ina ne? Su daga ina suka zo? Ya za su ce Bazoum ba ɗan ƙasa bane? A ina aka aje shi? A ina ya girma? A ina ya yi karatun shi? Mene ne yake nuna musu da cewar ba ɗan Niger bane? wannan duka adawa ce. Adawa ce suke yi saboda sun tabbata insha Allahu ta'ala an aka tai zabi jam'iyyar PNDS tarayya za ta kashe su. Insha Allahu ta'ala muna da sakamako na mulkin mu da muka yi ayyuka da muka ma kasa. A yau garin Yamai in ka dibe shi duk wanda ya zo bako ina tuni gurin kongare din wallahi tallahi akwai baki da suka zo su da suka safka ayyudin jirgi dan wabillahi allazi la ilaha illa huwa rantsuwa nake maka ta dan musulunci suka yi kai wannan mutumin yana aiki wa ya aka yi suka samu wannan hidin jirgi irin wannan dan Niger ba butulu bane dan Niger ya san waye ya mushi alheri an mutum kamar yanda Hausa suke cewa an mutum yace zai baka riga ka dibi ta wuyan shi
Malam Habila ko yan adawa na fargaba karawa ne da Bazum Muhammad a wannan zaben
na ga muka cewa mu mun gano kuma mun yi imani cewa in Allah yarda tsayar da Bazum a matsayin dan takara yan kasa ne za su yi hukunci saboda dama suna jiran shi su hukunta shi daidai da irin aika-aika da ya a zamanin da Alhaji Muhammadu Isu yake iko shi din daidai da abubuwan da ya a hukunta shi a ladabtar da shi na haɗi maka amma da sharadi idan zabe za a yi na gaskiya amma da yake sun saba ba mu san ba ta kila Allah ne ya sa abin da zai faru gobe ya kazancan ban san jam'iyyar PNDS tarayya ba lalle na san jam'iyyar PNDS tarayya saboda jam'iyyar PNDS tarayya ta mulki kasar Niger yau shekara 8 jam'iyya ce wadda ta kawo abubuwa da yawa na cikasa a cikin kasar nan a cikin jagorancin da ta yi jam'iyya ce wadda a lokacin ta kasar nan ta huskanci da ƴan kasar nan sun huskanci matsi na rayuwa matsi na halin laha ulai matsi na kakazanyi cikin rayuwar kasa
amma kar ka manta
a cikin ina zuwa a lokacin da yake cewa ban san jam'iyyar PNDS tarayya ba hakika na san jam'iyyar PNDS tarayya saboda jam'iyyar PNDS tarayya an danka mata mulki a yayin da a lokacin da suka ce kasar Niger ba wai arziki ne ba ta da ba lalan shugabanci ne take huskanta lalan shugabanci ne ba take huskanta rikin shugabanci na gari ne take huskanta samu saboda haka yau jam'iyyar PNDS tarayya ta nuna mana gazawarta lalle na san ta wannan
me yasa sai an zo kuma
na san jam'iyyar PNDS tarayya
kuka ga gazawar jam'iyyar PNDS tarayya
ba zai iya ga min lokacin da muke zaune tare da su ba mun yi zamani na ha'inci ko kuma na zuciya biyu
da wani irin zama
ina zuwa zama na tsakani da Allah muke da su saboda mu a cikin muna zaune da su muke ba su shawarwari ta hanyar da ya dace a matsayin kayar da ka zauna tare da mutum kuma abin da ya raba mu da su yana cikin ummal aba'isar da muka gane cewa makarkashiya da shirin da ake so a yi bai kawo mu kasar Niger kwanciyar
hankali da zaman lafiya amma
furucin da yayi a baya babu wani bambanci kana tsammanin har a yanzu mu muna iya yin zagun kasa game da duk wani shiri wanda zai kawo mu kasar Niger kwanciyar hankali ba dan jam'iyyar MPN ke shin kasa bane kuma har yanzu bisa wannan hankalin muke amma mun gano ka san kamar da su ko da shi tsarin su yake kaga yanzu ya kazanta aiki ba wanda ya sai ce ba yi aiki ba eh mun san an yi aiki kuma aikin da aka yi an kirkiro shi ne da gangan dan a cutar da kasa cutarwa ta musamman wadda za ta yi tasiri ga kasa ga ƴan kasa na tsawon shekaru saboda duk ayyukan da yau adam manzo yake hadi nan sun yi in ka doka tun daga tsari wanda ya shahi gorubanda da suka yi sun yi tsarin gorubanda kowa ya sa abin da suka sa a cikin shi miliyan 140 yau kana cikin kasar nan yana ciki ya sani kwana muke yi da mu da diyan mu da mata take mu da iyayen mu a cikin kasar nan bamu da wutar lantarki akan an zuba kudi miliyan 140 a fannin samar da kasan samar da wutar lantarki ga birnin Yamai da ma watakila sauran jahohi ya sani haka ne kuma in ba haka ne ba ya ƙaryatar da wannan abin da na hudi a yanzu cikin wannan halin da muke ciki cikin fargaba ne kake yayu ka kwanta babu wutar lantarki wayannan kudaden ina suka shiga da su
to sanin ku da yake to in Allah ya kai mu shirin makon gobe zamu ji shin wai ina aka samu kudaden da ake cewa da su akai duk wannan ayyukan da ake magana an yi domin suna cewa ai duk dimbin ba su suka ne kawai aka tara wa Niger da wanda za su gaje ta sannan kuma zamu tambaye shi ba zan din da kansa kai tsaye ta yaya zai zama shine minista shine shugaban jam'iyya da ke mulki kuma shine minista wanda a karkashin ma'aikatar sa kuma zabe take kuma mashi an bi ka'ida ma wajen zaben shi da tsaida shi wannan takara din babu wasu ƴan takarar ne sai shi to muna gayyata ku domin ku zo ku ji waɗannan bayanan da zamu yi kokarin kawo muku a shiri na gaban Allah ya kai mu azumi muna godiya ga su bakin namu Adamu Manzo da Habila Rabiu da kuma musamman shi Yusuf Abdullahi da ya jagoranci wannan muhawara daga can Birnin Yamai a madadin su duka ne Aliyu Mustafa Sokoto a Washington mun bar ku lafiya
To madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su Amina Buhari Auna ce ke cewa a wani lafiya
The host La media